إن الحمد لله
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيان هكا يموى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
Barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin ballaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi. A wannan yammaci na Alhamis, yau muna 25 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1445, wanda kuma yake daidai da 4 ga watan 4 miladiya ta 2024. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda kuma muna nan cikin tafsirin suratul mu'minun, da muka fara tafsirin aya ta 57, wanda insha Allah daga nan za mu tashi. Daga farko muna marabtar ɗan uwanmu daga Kano da suka kawo mana ziyara, suka kawo wannan majalisi ziyara kamar yadda suka saba duk shekara, su Malam Abdul Malik, su Malam Faruk, da sauran ‘yan uwa da suke tare, sun saba zuwa duk shekara su kawo mana ziyara a wannan majalisi. Wannan karan ma Allah subhanahu wataala ya ba su ikon zuwa. Muna marabtar su, kuma muna musu addu'ar Allah subhanahu wataala ya karbi wannan ziyara tasu, karbi wannan zumunci nasu, kuma Allah ya kai su inda suka nufa. Bayan nan za su wuce Gombe, daga nan kuma su koma Kano. Allah ya kai su lafiya, ya mai da su gida lafiya, ya ba su ladan wannan tattaki da suka yi. Allah ya saka musu alkhairi. Har ila yau, kafin mu je ga karatu, a jiya na yi maganar littafin Dr. Mustafa Al-Azami, Muhammad Mustafa Al-Azami, shidan kasar Indiya ne, ya yi rubutu a kan bayar da martani ga ‘yanci ranar addini masu sukan hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, da suke cewa duk ƙarirai ne, maganganu ne na wasu ake da danganta su ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama bisa ƙarya, ba don komai, saboda su lalata wani babban jigo wanda a kansa ne aka gina duk wasu hukunce-hukunce bayan Al-Qur'ani ita ce sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Mustafa Al-Azami ya yi rubutunsa da na faɗi sunansa da Larabci, asali da Turanci ya yi, amma akwai fassararsa da Larabci. Dirasat fil hadith an-nabawi yake cewa da Turanci ne ban san ya aka wani suna suka ba shi ba, to wani ya samo PDF ɗinsa, sunansa The Studies in Early Hadith Literature with critical edition of some early texts. Akwai PDF ɗinsa, kuma mun saka shi a pejin mu domin ya ci gaba da yawo, musamman ma ga masu sha'awar karance-karance, musamman ‘yan boko masu son karance-karance, domin su shiga da zurfi, su ga inda ake kwakwaso irin wannan bolar ake kawo ta ana yaɗa cikin jama'a, don a bata hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam jumlatan wa tafsilan. Idan mutum bai yarda da hadisi ba, ba zai bi ka'idojin da malamai suka shimfiɗa ba, shi ne ilmul isnad, domin ya yi bincike, domin ya tabbatar da inganci ko rashin inganci wanda wannan musulmi suna da shi tuntuni. A'a, sai dai kawai ya tattara abu ya ce duk ƙarya ne, ko duk shara ce, ko duk buhunya shi ne, ko wani abu irin wannan. To mutum wanda duk zai karanta waɗannan rubuce-rubuce zai ga inda irin wannan da'awa ta samo asali. Farkon waɗanda suka fara ɗaukar ragamar abin duk farko-farkon shekarun farko-farko na musulunci, kamar yadda muka ishara zuwa ga Mu'tazila da irin dokoki da suka zo da su, nasu na ƙashin kansu, ra'idoji na karan kansu ba dan ko sabon sai yake sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake hadisi yake hadisin Annabi umuman ka yake sunnar domin duka hadisi ingantacce shine sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce sunna ana nufin ingantaccen hadisi sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan littafi zai taimaka studies in early hadith literature da shi Muhammad Mustafa al-Azami Allah ya ji gansa da rahama بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون
إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون للايوان النسوسك جكدا قرم بنك جنسو والذين هم بآيات ربهم يؤمنون waɗanda suke imani da ayoyin Ubangijinsu, wallazina hum bi rabbihim la yushrikun, waɗanda su ba sa shirka ba sa haɗa komai da Ubangijinsu, wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila, waɗanda kuma suke bayar da abinda suka bayar ko suke aikata abinda suka aikata, wa qulubuhum wajila alhalin zukatansu na cike da tsoro annahum ila rabbihim raji'un cewa su zuwa ga ubangijinsu masu komawa ne ulaika yusari'una fil khairati waɗannan su ne suke gaggawa zuwa ga aikin alkhairi wa hum laha sabiqun kuma su masu rigegeniya ne domin wannan aikin a baya can ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kushe mana waɗanda duniya ce kawai a gabansu waɗanda suke auna matsayinsu ko darajarsu a gurin Allah subhanahu wataala da irin abin da suka samu na jin daɗin duniya Allah ya ce waɗannan suna tsammanin cewa wani kyakkyawan sakamako ne muke gaggauto musu da shi Allah ya ce bal la yashkuruna a'a ba haka bane ba dai ta ganewa ne to suwa ne ne Allah subhanahu wataala yake gaggautowa da sakamako mai kyau tun daren duniya sannan kuma ya tanada musu da kyakkyawan sakamako lahira sannan kuma su ne waɗanda suke gaggawa zuwa ga aikin alkhairi su ne anan ubangiji yake bayanin siffofinsu ya fara da cewa innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun su ne waɗanda suke cike da tsoron ubangijinsu suna tsoron hukumar Allah suna tsoron azabar Allah suna tsoron kama ubangiji subhanahu wataala don haka a koyaushe suna cikin da'a ga Allah subhanahu wataala da neman yardarsa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun inna azaba rabbihim ghayru ma'mun Allah ce wanda su ne suke cike da tsoron azabar ubangijinsu lalle azabar ubangijinsu ba a bar amincewa ba ce wannan ita ce siffar farko da Allah subhanahu wataala ya kira waɗannan bayinsa na cewa suna cike da tsoron azabar Allah subhanahu wataala wannan tsoron da suke da shi shine yake sa su tashi tsaye wajen kyautata aikinsu shine yake sa su tashi tsaye wajen gujewa dukkan wani abu da Allah baya so shine yake sa su tashi tsaye wajen aikata abin da zai samar musu da yardar Allah subhanahu wataala saboda cike suke da tsoron Allah subhanahu wataala da tsoron azabarsa sannan sifar su ta biyu Allah ya ce wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun kuma su ne waɗanda suke imani da ayoyin Ubangijinsu. Ayoyin Ubangijinsu a nan sun kunshi ayoyin Alƙur'ani da ake karanta musu, suna jin faɗar Allah subhanahu wata'ala, suna imani da cewa Allah ne yake magana, Allah ne yake faɗa, umarnin da suke ji suna imani da cewa daga Allah yake, hannun da ake musu suna imani da cewa daga Allah ne. Saboda sun yarda da ayoyin Allah, sun yi imani da su. Haka nan sun yi imani da dukkan ayoyin Allah subhanahu wata'ala na halittarsa, ayoyin da suke sararin samaniya, da wanda suke ƙasa, da wanda suke ruwa, da wanda suke cikin tsirrai, da waɗanda suke cikin sauran daskararrun abubuwa da Allah ya halitta, duka waɗannan suna zama musu ayoyi waɗanda suke tabbatar musu da samuwar Allah, suke tabbatar musu da cikakkiyar ƙudurar Ubangiji da cikakken ikonsa, suke tabbatar musu da faffaɗan ilimin Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka ayat a nan sun kunshi al-ayatul matluwa da kuma al-ayatul mashhuda. Ayatul Qur'aniyya, ayoyi na Al-Qur'ani, sannan kuma da ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya zuba a halittar sama da ƙasa, suna tunani akan wannan. Inna fi khalqis samawati wal ardi واختلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Saboda haka ayoyin Ubangiji subhanahu wata'ala da ya halitta a sabbai, da ayoyinsa na ƙasa, da ayoyinsa na cikin ruwa, da ayoyinsa na duwatsu, da na tsirrai, da na dabbobi, da halittarsu su kansu, wanda duka ayoyi ne waɗanda suke ɗaukar izina daga gare su, suke zamo musu dalilai da hujjoji masu tabbatar da kaɗaitakar Allah da cancantar abauta masa shi kaɗai. Wasu daga cikin malaman tafsiri sun taƙaita ma'anar ayoyi a cikin wannan aya, wallazina hum bi ayati rabbihim, suka ce ana nufin ayoyin Al-Qur'ani. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce ana nufin ayoyi na halittu, halittar sabbai da ƙasa da abinda suka ƙunsa. Wasu kuma suka ce ana nufin duka, ana nufin ayoyi na Al-Qur'ani da ake karantawa, ake karantarwa, ana kuma nufin ayoyi na halittun Allah subhanahu wa ta'ala da suke sararin samaniya, da suke ƙasa, da na ruwa, da sauran halittu gaba ɗaya. Saboda haka a nan ayoyin duka wato sun shiga ƙarƙashin faɗar Allah, wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Wannan ita ce maganar Ibn Athiyya a cikin tafsirinsa Al-Muharrar al-Wajiz. Al-Allama al-Sa'di rahimahullahu ta'ala a tafsirinsa Tafsirul Karim ar-Rahman yake cewa ai idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wato abinda ake nufi shine idan an karanta musu ayoyin Allah sai su ƙara musu imani. ويتفكرون ايضا في الايات القرانيه ويتدبرونها. suna tintintini a cikin ayoyi na Al-Qur'ani, sannan suna wato tadabburun su, tadabburun ma'anonin su. فيتبين لهم من معاني القران وجلالته واتفاقه وعدم اختلافه وتناقضه. idan suna karanta Al-Qur'ani suna tsayawa suna duba ma'anonin Al-Qur'ani, suna gane ma'anonin da Al-Qur'ani ya ƙunsa, da girman da Al-Qur'ani yake da shi, da yadda Al-Qur'ani yake tafiya bai ɗaya, babu tufka da warwara, babu kwan baya a cikinsa. wa ma yad'u ilayhi min ma'rifati llahi wa khawfihi wa raja'ihi, da abinda Al-Qur'ani yake kiransu zuwa gare shi na sanin Allah da tsoronsa da kuma kyakkyawan fata a wajensa. wa ahwalil jaza'i, da abinda yake biyo baya ko zai biyo baya na sakamako mai kyau ko mara kyau. fa yuhdithu lahum bi zalika min tafasil al-iman ma la yu'abbaru anhu bil lisan. wannan tintintinin da wannan tafakkuri da tunani da suke yi cikin ayoyin Allah yakan haifar musu da imani a cikin zuciyarsu wanda ba za a iya bayani shi da harshe ba. yace wa yatafakkaruna aidan fil ayatil ufuqiyya, hakanan suna tintintini a cikin ayoyin Allah na sararin samaniya. كما في قوله كما يدي أزوجك فنر الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أدوى كشيخ ألوهي طبعاً هكا وانا إتتي السفر ستبيو باين صورا وبين جنسو سنة سنة تنالي سنة إيماني دا أبدا سككرت دانا آيو ين الله وكما أبدا سكغني دا آيو ين الله تكنها لتنسى سنة صفر تأكو والذين هم بربهم لا يشركون ولا نسون باسا حق كومين أبين جنس باسا شركة قوة إيجي معنى سون ولا نسكي تنسن تبوتر سكى الله سبحانه وتعالى باسا حق أشير قوة إيجي وسون كتكين مثلا تفسيري سن تقيت معنى الشركة أنا نتشيوى أنا نفي شركة ببا ma'ana ba sa bautar wani ba Allah ba su ne wadanda ba sa bautar wani ba Allah ba wanda Allah kadai suke bautawa wasu da dama daga cikin malaman tafsiri sun takaita wannan shirka anan da cewa ash-shirkul akbar daga cikin malaman akwai buqatir ibn sulaiman da al-wahidi da ibn atiya da abu hayyan da ibn kathir da wasu su أبو محمد ابن عطية تفسير سيكي شوى وأن كل شركة شو بقيت سبحانه وتعالى يكي سبونا كافرا قريشا و سبونا كافرا قريشا و يا يد سكج أنشي والذين هم بآيات ربهم يؤمنون سنة وأن سكي إيماني لآيو يوم بقيت سبحانه suna iya bugar kirji su ce ai su ba sun yi imani da ayoyin Allah saboda sun yarda cewa Allah ne ya halicce su kuma sun yarda shi ya halicci sama da ƙasa don haka su ma ba ababan kushewa bane su ma sun yi imani da ayoyin Allah to sai aka ce wallazina hum bi rabbihim la yushrikuna su ne wadanda ba sa shirka da ubangijinsu ba sa hada kowa da ubangijinsu to kaga anan sun tabbata ba su da rabo anan saboda kuma kansu da suke bautawa suna kuma bautar kuma kanne da tunanin cewa kuma kannan za su kai su gaba za su hada su da ubangiji subhanahu wataala ma la abudu illa lillahi yuqarribuna ila allahi zulfa kuna bauta musu ne da su kusantar da mu ga Allah to yayin da Allah ce ba ta shirka to sun san cewa ba su da rabo a cikin wannan aya wasu daga cikin masana tafsiri sun ce anan ana kori ash-shirkul khafi kankanuwar shirka boyayya akwai shirka da mutum zai iya yi bai ma san yayi ta ba wanda ita shirka babba idan mutum yana yi kuma yana sanar da abin da yake yi ya ci gaba da yi to wanda yana fitar tana kore masa imani ne ka tokam tana rusa masa asalin iman ita shirka babba ita shirka karama ko shirka boyayya wannan tana kore kamalar imani ne tana kore cikar imani ne ba duka imani take rushewa ba to amma ka ce shirka ce karama to ba a cewa wanda yayi ta ba shi da imani gaba daya sai dai a ce ba yana cikakken imani da ake bukatar mu'mini ya sifanta da ita kamar misali rantsuwa da wurin Allah rantsuwa da wurin Allah shirka ce amma shirka ce al-asghar ba ta kore imani dukansa sai dai ta kore kamalansa kamar wani ya ce ba dan karen da yake gidanmu ba da barayi sun mana sata ba dan karen da yake gidanmu ba da barayi sun mana sata wannan shirka ce karama ko ba dan Allah da ware ba ana san wato kowane abu ka tsantsanta jingina shi ga Allah subhanahu wataala sannan in zaka jingina shi ga wani sai kuma ka kawo jingina shi ga wani daban ce na gode ma Allah sannan ina muku godiya ina yi wa Allah godiya sannan ina yi muku godiya ba daidai bane ka ce ina yi wa Allah godiya tare da gwamna ko ina gode wa Allah ina gode wa shugaban kasa ko ina gode wa Allah ina kaza ba za ka hada Allah da wani a cikin rubun zubi irin wannan ba ka faɗi Allah shi kadai sannan kalmar sannan tana nufin kowa da matsayinsa ina yi wa Allah subhanahu wataala godiya sannan ina yi wa shugabannin wannan masallaci godiya wannan yayi daidai sannan amma ka ce ina yi wa Allah da wani ko tare da wani anan kai hada tarayya da Allah da wasu wanda ba Allah
shirka ce amma karama ba ta kore imani amma tana kore cikar imani me yinta to imanin sa bai cika ba an fahimci bambanci tsakanin shirka babba da shirka karama shirka babba tunafi aslal iman aw tanfi aslal iman tana kore asalin imani tushen sa gaba daya shirka babba kenan da zai je ya bauta magunki ko ya bauta ruwa ko ya bauta aljan ko ya bauta shehi wannan yana yin abin da gaba daya yake tafiyar da imanin ne duka wanda kuma zai yi shirka karama fa hada yunafi kamalal iman kamalal iman cikar imani yake korewa wasu daga cikin malamai suka ce wallazina hum bi rabbihim la yushrikuna ana nufi shirka karama boyayya wanda mutum zai yi wani abu dan Allah sannan ya shigo da riya kun san riya ma shirka ce karama riya shirka ce ita ma shirkil asghar ba ka kore wa mutum imanin sa duka ba amma za ka lalata masa aikin sa kuma da aikin da kai riya a cikin sa to ya baci kana nan abu mai dinka amma wannan aikin da kai riya a cikin sa Allah ba ya san shi dan ba a yi wa Allah irin wannan hadakon za ka yi wa Allah hadako da wani baka ce gashi ga Allah kuma ga wani a cikin aikinka kuma Allah ya karba za ka in kai dan Allah dan Allah Allah zai karba in kai dan Allah dan wani to sai barka kai da wani din ka je ci wani din ya biya ka amma shi baka bin su komai baka ba zai baka komai ba wanda wani ne a cikin abinda a yau ya bantsama a cikin mu harkar riya din nan ta riga ta yi karfi shedan ba zai kyale mu ba duk wani abu na alkhairi ko mun rungume shi sai ya san yadda zai sadado ya lalata shi kuma da ba wannan alkawarin da ya dauka ne ya yi wa Allah alkawari kuma Allah ce je ka baka dama amma duk wanda zai ikhlasi ba za ka iya cin masa ba illa ibadaka minhum al-mukhlasin mai ibada wannan mai ikhlasi shi dai ba zai iya masa ba amma in ya same ka ba ikhlasi to yanzu da zai lalata maka aikinka duk da zai lalata maka aikinka kaga musamman lokacin shigowa social media din nan tana tafiya da ayyukan mutane da yawa wallahi gashi dai abu yana da amfani ta wani bangaren amma kuma ta wani bangaren yana cutarwa yana da amfani yanzu gashi nan duka ana ɗaukan abin da ake yi na karatun duka ana ta yaɗa shi wanda yake can aksa al'alam wanda yake China yana India yana can wata ƙasa ta cikin abin nan cikin Latin America duk suna iya gano abin da muke yi a nan a sanadiyar waɗannan abu haka nan kuma shi ma shi ɗaya yana da nashi kasan babba da ta hidan da min ibadika nasiban mafruda ya ce ni ma ina da nawa kashin ina da nawa kasan a jikin bayanka to shi ma yana da nashi kaso gwagwaba a tashi ana sallar tahajjudi wanda asali akan yi ta a ɗaki akan yi ta a gida akan yi ta ana cewa ma duk mutumin da yake kiyamul layli to ba magana munafici tare da shi alamar mutum ba munafiki bane yana kiyamul layli saboda ita kiyamul layli kana da sunan ta ba rayuwa a cikin dare kowa yana gidansa yana bacci sannan ka tashi kana yin da kaga ba magana zai ta shigowa da yawa daga cikin magabata sukan ɗau shekaru suna ibada iyalansu da suke tare da su a ɗaki ɗaya ba su sani ba sai ka ji an ce wane cikin magabata ya shekara 20 yana bautar Allah iyalinsa ba su san me yake ba zai bari ta sani ba a bayan su gashi abu ya zama ma yayi ya zama kayu ya zama wayo kowa ya ba ta banza da wuri limami ne zai dasa wa kansa kyamara yana tarawihi ana dallo shi yana ta ƙara gyara ƙira'arsa yana ƙara gyara miryarsa idan bai sani ba aka yi wannan ba ba yi da laifi amma in shi zai ce ku dasa mu ko a sa yana na fito haka yayi haka yayi haka yayi kaga magana ce ba ba magana bai sani ba shi yake so ba har yadda zai fito sosai ko yana dawo daga nan zai fi haske zan zai wanda akwai matsala akwai wadanda za su iya yi ba musamman ana yi ba wannan baka da laifi kai ma sai ganin ka kai an je hoka a cikin Facebook ko an kai ka Twitter ko wani abu kana karatu amma wanda zai zo da wayar sama shi zai bayar ya ce in an fara da Allah dan agaji dan Allah gashi ka agaza ka agaza wa shaidan ke ko gashi ka dan agaji ka agaza wa shaidan ku ba ta mana aiki ba ya dacewa ba ya dacewa idan awamun nan za su yi wanda bai kamata a ce ɗaliban ilimi ba za su ke ababen koyi ba ake suna irin wannan bace duk wanda ka gani an nuno shi a cikin abin nan yana sadako da gangan yayi ba wani bai sani ba wani bai san ana yi ba za a yi maka hoto ko video sai dai kai ma ka gan shi yana yawo ba ka san da kai ba to na sa ko da limaman da ba wasu suka sa ba ba su san ana yi ba wani ne can cikin masoya zai koma gefe ya dallo abu wataƙila ma sai an shiga sallar sallar ya zage ta yadda ba ka da ikon ma ka dakatar da shi ya fara dauka to wannan duk ba su da laifi ba su yi ne dan a yi wannan duk ba laifi dan kayi abu wani ya gani ya yi ba wannan ba ya shigo da ikhlasin ba amma wanda zai zo intentionally tun farko ma shi zai zo da wayarsa ya ma miƙa ya ce a sa ta a nan ya saita ya gyara ya waye a ga wannan ai haka yake so ai to ban san me kake so ka yanzu a duniya akwai wanda ya san ba wanda bai sana tajir ba wani kace ba karatu bane wani kace kana so ka isar da sako ne wani sako za ka isar tahajjudi kowa ya san wanda kaga bai yi bai zo ba ya so ne ba ya so ya zo ne ba ya so ne ko kasalalle ne ko kuma yana dauka da rurarsa ko kuma shi yana da uzurinsa dai daban ba amma ba wai magana ce ta bai sani ba wani gashi nan maza da mata da yara kowa ya sani ko ba wani sako ne za ka isar ta nan ba bare ka ce buƙatar isar da wani sako kake tafsirin alqur'ani kuma gashi nan shi ma ana ta sawa kullum a saka a social media a saka a kafofin watsa labarai radio da television a tura ta gurum gashi nan ana ta yi sauraka sakon alqur'ani da abin da ya kunsa ana aika shi karatun kana tarawih ko ta nan da malarci ma suke ji wanda za su gani ba da za su gani so saboda haka wannan yana daga cikin hila ta shaidan da ya ce la tasidanna min ibadika nasiban mafruza sai na samu wani kaso nawa na kankin kaina daga bayinka ka kaso ne daga shaidan saboda haka wasu daga cikin malamai suka fassara wannan ayar wallazina hum bi rabbihim la yushrikuna cewa shirkul khafi ake nufi ma'ana suna bautar Allah ba sa yi dan wata manufa sai dan neman yardar Allah subhanahu wataala shi kadai amma magana mafi inganci shine wannan aya ta kunshi duka wani nau'i na shirka ta kunshi shirka babba ta kunshi kore shirka karama ai la yushrikuna shirkan jaliyan wala shirkan khafiyan ba sa yi babban shirka bayyana da shirka kamar bautar wani ba Allah ba kamar nema da fata da sa mamani a wurin wani ba Allah ba haka nan ba sa yin shirkar da take boyayya kamar riya da makamancinsu suna tsantsanta bautarsu ne ga Allah maganganunsu da ayyukansu da sauran al'amuransu abinda zai ƙara tabbatar da wannan shine faɗar Allah wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un su ne waɗanda suke bayar da abinda suka bayar wa qulubuhum wajila alhalin zukatansu na cike da tsoro annahum ila rabbihim raji'un da cewa su masu komawa ne zuwa ga ubangijinsu bayan Allah subhanahu wataala ya tabbatar musu da cikakken ikhlasi a imaninsu yace wallazina hum bi rabbihim la yushrikuna sai kuma Allah ya kawar musu da jiji da kai da ba waɗannan abubuwa biyu su suke haɗuwa wani lokaci su ragargaji aikin kyakkyawan aiki na ɗan adam wato riya da kuma jiji da kai ya yi aiki dan a gani a yaba kawai ba dan Allah ko kuma ya riƙa jiji da kai da abin da ya yi cewa shi ne bai kaza, shi ne yayi kaza, shi ne yayi kaza, ko shi ne bai yi kaza. Wannan al'uzur shi ma yana cikin abin da yake bata aiki. To Allah ya nuna waɗannan bayin nasa na ƙwarai ba su da wannan sifa ta jiji da kai. Yu'tuna ma atau, suna bayar da abin da suka bayar da dukiyarsu ta hanyar zakka, ta hanyar sadaka, ta hanyar ciyarwa, ta hanyar taimako, za su ɗauka su bayar. Wa qulubuhum wajila, amma zukatansu suna cike da tsoro. Wasu daga cikin magabata malamai da sahabbai da waɗanda suke zo bayan su taƙaita ma'anar ayar akan bada dukiya. Yu'tuna ma atau ay min al-amwal, dukiyar suka ɗauka su bayar, su ciyar, su yi sadaka, su fidda zakka, sauran ayyuka na dukiya na alkhairi. Wasu daga cikin malamai sun fassara ayar da cewa wannan bayarwar ake nufi. Daga cikin waɗanda suke wannan fassara akwai Abdullahi ɗan Abbas, a ɗaya daga cikin ruwayoyinsa, akwai Abdullahi ɗan Umar, akwai Mujahid, akwai Ikrima da sauransu. Cikin malaman tafsiri akwai Ibn Jarir al-Tabari da al-Baghawi, cikin tafsirinsa Ma'arif at-Tanzil, da al-Razi Ibn al-Khatib a tafsirinsa Makatib al-Ghaib, haka nan da Ibn Kathir a tafsirinsa Tafsir al-Qur'an al-Azim, da al-Qasimi a cikin tafsirinsa Bahasul at-Ta'wil, da Ibn Ashur a tafsirinsa At-Tahrir wa At-Tanwir. Wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa binda ake nufi da wannan ayar, ana nufin duka ayyuka na alkhairi, duka a'malul birr, duk ayyuka na alkhairi sun shiga ƙarƙashin wannan ayar. Wato duk wani aikin alkhairi da suke yi, sawa'un ya danganci dukiya ko sallolinsu ko azumunsu ko zakkarsu ko hajjinsu ko gaskiyarsu ko menene suke yi, in dai yana ƙarƙashin aikin alkhairi to suna yi ne kuma suna cike da tsoro. Saboda haka ba su taƙaita ayar a kan zakka ko wata ibada ta dukiya ba, duka a'malul birr. Wannan shi ne abinda cikin malaman tafsiri Abul Hasan al-Wahidi a tafsirinsa al-Wajiz ya ambata. Haka nan kuma shi ne abinda Ibn Atiyya da ya kawo tafsiran malamai ya ce wannan tafsirin na biyu yana da kyau, cewa kada a taƙaita ayar a kan bayar da dukiya, ta kunshi dukkan ayyukan alkhairi gaba ɗaya. Haka nan Qur'anuddin al-Biqai a Nazmud Durar, wannan shi ne zaɓinsa. Haka nan As-Sa'idi da sauran wasu malamai. Cikin magabata Aisha radiyallahu ta'ala anha da Ibn Abbas a wata ruwaya ta shiga da Al-Hasan al-Basri da Sa'id ibn Jubair da Qatada ibn Da'ama rahimahumullahu jami'a. Akwai hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha, hadisin Abi Sa'id ibn Abdurrahman al-Khiwani daga Aisha radiyallahu ta'ala anha, da ce ta tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallam game da wannan aya, wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila, ta ce shin su ne waɗanda suke sallah, suke azumi, suke sallah, suke sadaka, kuma suke jin tsoron ko ba za a karɓa ba? Afwan, ya ce su ne waɗanda suke saɓa wa Allah, suke jin tsoro a dalilin saɓansu? Sai ya ce da ita la yabnata Aisha, la yabnata Siddiq, afwan, la yabnata Siddiq, ba waɗanda ba ne yake ƴar Siddiq. Ya ce su ne wanda ya sumuna wa ya salluna wa ya tasaddaquna wa ya khafuna an la yuqbala minhum. Wani hadisi Tirmidhi ya fitar da shi, Ibn Majah da wasu daga cikin malaman hadisi, ba hadisi yana da rauni, sanadinsa akwai shi al-Khiwani, Abu Sa'id ibn Abdurrahman al-Khiwani bai ji komai daga Aisha radiyallahu ta'ala anha ba, saboda haka akwai wato ibi a cikin sanadinsa. Amma ta fuskar ma'ana, kamar yadda muka ce, duka ayyukan alkhairi sun shiga cikin wallazina yu'tuna ma atau, suke bayar da abin da suka bayar na ayyuka, na dukiya, na kyakkyawan ɗabi'u, kyawawan halaye. Wasu ma daga cikin malamai cewa suka yi ana nufin al-ma'asi, waɗanda suke saɓan Allah, suke kuma tsoron za su koma ga Allah, wanda wannan tafsiri yana da rauni. Akwai waɗanda suka ce ana nufin jami'il a'mal, duka ayyukansu, da masu kyau da marasa kyau,
suna yi amma suna jin tsoro. To amma dai abin da yafi shahara a gurin malamai shine wallazina yu'tuna ma ataw ala rabbi ayyuka masu kyau, sawabin ayyukan da suka danganci dukiya ko suka danganci gabobi, sallah, azumi, hajji, ko ayyukan da suka danganci mu'amala ta mutane, kyautata mu'amala, kyautata harkar cinikinka, kyautata harkar kwangilarka, ayyukanka, shugabancinka, duk wani abin da yake naka ka kyautata shi, duk ya shiga cikin yu'tuna ma ataw. Amma kuma duk da wannan abin da suke yi, wa qulubuhum wajila, zukatansu na cike da tsoro, na cike da tsoron an karɓa ko ba a karɓa ba. Wasu daga cikin malamai suka ce a nan an dunkule abin, aka ce wallazina yu'tuna ma ataw, ba a ce as-sadaqat ba, ba a ce zakka ba. Misali, saboda aka ce zakka, wanda suke ba da zakka, to kaga wanda ba sa da kuɗin da za su ba da zakka ba su shiga cikin ayar ba. In kuma ka ce a wanda suke ba da abin nan a dukiyarsu kawai, kenan wanda ba su da abin da za su yi sadaka da shi a dukiyarsu, ba su da dukiyar da za su yi sadaka da shi, to ba su shiga ayar ba kenan. To amma aka ce yu'tuna ma ataw, aka dunkule abin gaba ɗaya, to duka wani aikin alkhairi ya shiga ciki, komin ƙanƙantarsa, komin yawansa ya shiga ƙarƙashin wannan. Saboda haka duk wani mu'mini da zai sifantu da wannan sifofi na imani da Ubangiji, da imani da ayoyin Ubangiji, da jin tsoron azabar lahira, na ainihin gujewa shirka, to zai iya shiga cikin wannan ayar. Saboda kowane mu'mini akwai kaso na ayyuka da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore masa da zai yi, babu wani wanda zai zama ba shi da wani aikin alkhairi da zai yi. A gaɓoɓinka ma, da gaɓoɓinka ma za ka yi aikin alkhairi, ko da Allah bai hore maka ko kuma wanda za ka yi wani abu shi. Tasbihi sadaka ce, kambara sadaka ce, zikiri sadaka ce, da taimaka ma wani ya hau abin hawansa, ko ya sauke kayansa daga abin hawansa, sadaka ce. Sallama da za ka mutum sadaka ce. Kaga ɗan uwanka ka yi masa fara'a, ya maka fara'a sadaka ce. Ku haɗu ku yi sallama, ku gaida da juna fara'a sadaka ce. Saboda haka kamar yadda ce kullu sulama minan nasi sadaka, duk wata gaba ta jikin mutum tana iya ba da sadaka. Saboda haka Ubangiji ya buɗe ƙofofin samun aljanna da yawa, ga sunan barkatai bila adadi, ba ka da wani uzurin ka ce ka kasa shiga aljanna, da dai kai ne baka ga dama ba. Sai da bai ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, duk al'umma ta zai shiga aljanna sai dai wanda ce baya so. Abin suka ce waye baya so ya Rasulullah, waye zai ce baya son aljanna? Ce eh, man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, wanda ya manta a yi min biyayya ya bi abin da na zo da shi zai shiga aljanna, wanda kuma ya ce ba zai yi, ba zai yi ba, kaga shi ne ya ce baya so kenan. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala ya dunkule abin saboda duka wani aiki na alkhairi ya shiga ƙarƙashin wannan aya. Allah ya ce wa qulubuhum wajila, zukatansu na cike da tsoro, tsoron bi annahum ila rabbihim raji'un, cewa za su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala, suna jin tsoron Ubangiji zai tashe su ba wata rana, zai musu hisabi, zai sakanka musu akan ayyukansu masu kyau da marasa kyau, kyawawa da munana. Saboda haka suna jin tsoron wannan rana. Duk mu'mini wajibi ne ya ji tsoron ranar da zai tashi gaban Allah ya masa hisabi. Ko me yake yi ya rika tuna wannan ranar, tuna wannan ranar zai dakatar da shi daga abubuwa marasa kyau da yawa. Da mutane suna tuna lahira da tsayuwa gaban Allah da hisabi keke da keke, da abubuwa da dama ba za su yi su ba. Wanda zai ce maka da kunyar duniya ga da ta lahira, zan ta lahira ba ne. Bayan da mutum zai tuna lahira, to wasu abubuwan duk da ake yi ba za a yi su ba. Shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa inna tadhakkirukum al-akhir. Da na hana ku ziyarar kabari, a'a ku je ku ziyarce su, ku ziyarci kabari domin za su tura muku lahira. Ko baka yadda ana mutuwa baka je makabarta za ka yadda, ko baka san ana mutuwa baka je makabarta za ka san ana mutuwa. To tuna lahiran nan kuma shi ne zai zama maka matashi a har koyaushe, yayin da ka zo aikata wani abu za ka tuna lahira. Sai Allah da ya yi maganar al-mutaffifin, جوير للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفوا فإذا كالوهم أو وزنوهم يغسلون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين سنة توتر متاني إن سوزاس أونا ستكبون هل يوجه إياك إذن أونا الوازاسي سيسي قوي سيسي توي موز لأنه لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ويشوف أن باسا تتن ذات شير ليوم عظيم أوترانا ببا يوم يقوم الناس لرب العالمين لا لدى متانا سيكي سياغا بقى وبيجي لغالك تلك واتودا أتي سنة تنى لا يرى بزرسي والنبا لا ستنى جوا حقوق متانا سيكي لوكا الحق متانا سيكي لوكا mutanen nan kuma za a zo a yi hisabi ba wani wanda zai tafi da haƙƙinsa abun wani ba a kwato masa ba har dabbobi sai an yi hisabi tsakanin su duk wacce ta karya wa ƴar uwarta kaho sai Allah ya tsare ta an karya nata saboda haka ballantana dan adam da Allah ya dora masa nauyi duk a duniya ya ce yi kaza bar kaza waɗancan ma da babu takrifi a kansu aka ce sai an yi hisabi tsakanin kowace dabba da yar uwarta da suka yi fada ɗaya ta cuci ɗaya to bari kai Allah ya dora maka amana wa hamala hal insanu kace kaji ka gani ka dauka kuma shikenan sai ka zo ka wuce salin ahlin ga wadanda ka cuta nan tsaye tsaye babu babba bai iya maka magana kai awa ka isa to in dan adam yana tuna wannan ya zai yadda da zalunci ya zai yadda ya cuci wani ya zai yadda ya tafi da haƙƙin wani mutum ya gama cutar mutane ya cuce su ya cuce su ya cuce su kashe gari ya mutu sai mai kuma shikenan ba ya tafi da zulubinsu wasu ma da ya cuta ko ana son a bayar musu da haƙƙinsu ba zai yiwu ba kuma ko da an bayar musu da haƙƙin nasu bayan ya riga ya mutu bai tuba ba wannan laifin yana daina bisa kai yanzu cewa yanzu an bayar musu da haƙƙinsu shikenan ka cutar da su lokacin da ka cuce su sun yi kuka sun yi hawaye sun yi bakin ciki duk wanda ya tafi a banza tafi a banza shi yasa malamai suke maganar mutumin da ya kashe wani mutumin da ya kashe wani bisa zalunci bisa ƙeta bisa cuta bisa mugunta ka kashe rai to ko da an kamo ka a nan duniya an maka kisasi kai ma an kashe ka wannan haƙƙin ya'ya ne da ƴan uwa da masu haƙƙin jini su aka na samarwa haƙƙinsu amma shi wanda ka kashe din shi yana can yana jira ka shi shikenan ka cuce shi shi ba da haƙƙi ko ga kashe a ce wani daga cikin magada ya ce shi ya yarda zai karɓa aka a karɓi diya ya yi abuwa a biya diya kar ka ɗauka ka tsira an biya ابن القيم يرى لما قال في كيو أتكين تتابع سأداء وإذا ككذا تأبيا ككما انت ونم تن شيء أكلان كان سينا ده حقوقي ميسا كتو تنش قورا إنك جاو مسا كبشي متوى في سبيل الله منا كتابا مسا وقا كسابين لك كهرمشي كقونا شي كتدوك جاية متوى أحبان ذاك kuma in ya mutu shikenan an kama ka ko kashe ka akai shikenan shi da aka cutar shikenan an cuce shi shikenan a lahira sai kun yi shari'a gaban Allah sai dai wani abin da aka yi kwace gangara da shi ba sai Allah ya tsaye da kai haka nan kuma ƴan uwansa da suke nan duk da an yi maka kisasi ai akwai haƙƙin da ya ga ubansa ya zauna da ubansa ya rayu da ubansa ka raba shi da ubansa wannan damuwar za ta yi tarda masa duk sanda zai tuno zai yi takaici ko da an yanke ma hukuncin kisa an kai ka lahirar kai ma dan nan ka bar shi cikin takaici in yana da mata duk ka mai da su zaurawa in yana da waɗanda yake tallafawa a rayuwarsa ko wasu marayu da yake ɗaukar nauyinsu ko wasu masu rauni da yake taimaka musu wata ma'aikata da ya buɗe ya ɗauki ma'aikata suke ci a ƙarƙashinsa duk ka fa sabauta su duk kuma haƙƙinsu sai tafi a banza duk yana wuyarka shi yasa kisan kai wato ba ƙaramin abu ba ne
من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما أجي باب وأنا لي في دبيك كافر شيبا da Allah yayi masa wannan tadabi kububa manya manya masu bibiyar jura irin wannan ce duk wanda ya kashe mu'mini da kankan fa jazaohu jahannam sakamakon sa wutar jahannam ko ina ko iya nan aka tsaya ya isa ya ishe mutum bala'i fa jazaohu jahannam khalidan fiha kuma zai yi zama a cikin ta ba a san ranar fitar sa ba al khulud ana fi tul al bukhs zai zauna ba wanda zai ce ga iya adadin shikar da zai a ciki a ce jahannama sannan a ce zama ne ba a san iya ranar fita ba ba a tsaya nan ba waghadiballahu alayhi Allah kuma ya dafa yayi fushi da shi kaga ba maganar cewa wata rana a tausaya masa a fito da shi ko a kurkuku kake cikin masu laifi aka ce shugaban kurkukun kuma yana cin haushinka yana jin haushinka ya kake zaton azamanka a kurkuku din zai kai
ma dadi
kullun ya leko ya kawo yara sai ya kara wata kuba aka kada guwa wancan wancan wala ci wanga sai ba Allah wa la'anahu kuma Allah ya la'ance shi ya tsine masa albarka ya raba shi da rahmarsa sannan duk wanda bata ishe shi ba ake wa addalahu azaban kuma ya basa tana duk wata azaba mai girma Allah mai girma yace kuma abu mai girma ya kake da tan girma to wace wada laifi ne zaka iya tunawa Allah ya faɗi cewa mai yin sa zai masa irin wannan azaba ai kisan dan adam bala'i yanzu kuma shi aka bai da arha wallahi wani sai ya ji saukin kashe mutum akan ya kashe dabba akwai wanda bai taɓa yanka dabba ba a rayuwarsa amma mutum nawa ya kashe azaba zo da jini ba komai ba yara ƙanana shekara 18 17 20 21 25 da zamga zamga makamai suna sukar jama'a suna kashe su na rayuwa za ta yi daɗi a haka Allah ce wa qulubuhum wajila suna cike da tsoro annahum ila rabbihim raji'un cewa za su koma zuwa ga ubangiji mujahid yake cewa kamar da yake cikin tafsir Yahya ibn Sallam yake cewa ya'maluna ma amilu min alkhair wa huwa yakhafuna an la yuqbala min suna aikata aikin alkhairi kuma suna cike da tsoron ko ba a karba ba Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kamar yadda ya sanya raja li ahli al-amal as-saliha wanda duk yayi aiki mai kyau yayi fatan samu lada daga ubangijinsa akan wannan aiki da yake kyawa ya sa wa zuciyarsa fatan zai samu kyakkyawan sakamako to haka kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya musu tsoro a zuciyarsu gwagwadon yadda kake fatan samun lada kuma haka za ka yi fatan haka za ka ji tsoron kada ya zanto kuma aikin ka bai karbu ba saboda haka ashe ar-raja wal khawf an-nafi' maqtara da bihi al-amal anna ar-raja wal khawf da kikkiawan fata da tsoro idan ya haɗu da aiki to shi ne aiki yake zama mai kyau a gurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka jumlar wa qulubu wajila wannan jumlar gaba ɗayanta tana a matsayin hal ne wal halu anna qulubuhum wajila suna yin duk abin da suke yi ka tuno duk abin da aka ambata a cikin wannan sura da ayoyin da suka gabaci wannan ayar da kyawawan abubuwa to duka suna yin su ne zukatansu suna cike da tsoro suna cike da tsoro cewa kar su koma ga Allah subhanahu wata'ala su samu ubangiji duk bai yarda da wannan abubuwan da suke yi ba suna tsoron wannan ko suna tsoron kada su koma su ga abinda suke tsammanin za su samu ba su same shi ba waɗannan sune mu'minai sune mu'minai na ƙwarai sune waɗanda suka hada cin halal da kyawawan ayyuka suka kuma hada tsoron Allah subhanahu wata'ala da tsoron azabarsa suka hada imani da kuma ihsanul amali su yi imani kuma su kyautata aikinsu sannan kuma bayan wannan su ji tsoron Allah subhanahu wata'ala su ji tsoron cewa kada ubangiji ya dora musu sikelin adalcinsa in aka dora sikelin adalci ba fa wanda zai tashi da komai ba wanda zai tashi da komai in ubangiji zai dora maka sikelin adalci sai dai ya dora maka sikelin falala kasancewa duk abin da kake yi falala ce ta ubangiji za ta sa ya shigar da kai rahamarsa amma ba wai kayi abin da ka zama dole sai ka shiga rahama ba saboda in aka ce ayi zube ban ƙwaryata wal bani wal baka to wallahi ba abin da zaka tashi sai kebebe saboda ba wani aikin da zaka yi da zaka biya abin da Allah ya yi maka da ni'ima da ihsani babu shi to suna jin tsoron kada a je lahira ubangiji ya bujiro musu sikelin adalci me dai maka kai bai kai mun biya da abubuwan da dai maka to ba wanda zai kai labari saboda haka suna jin tsoron wannan da zato ba su da komai kaga wannan zai hana mutum jiji da kai shi yayi kaza yayi kaza yayi kaza ko me kai ka sa tsoron baka sani a cikin wani wacce za a karba wataƙila sujjada ɗaya ce cikin ibadarka a tsaye ita za ka tsira da gobe kiyama sujjada kwana ɗaya baka sani shi yasa wanda daga cikin magabata yake cewa da na san Allah ya karɓa min sujjada ɗaya to ni da na gama jin daɗin duniya da lahira Allahu Akbar da na gama morewa dan Allah cewa innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin Allah yana karɓa kawai daga masu takawa idan aka karɓi sujjada ta kwaya ɗaya ko sallah ta tayyidi ɗaya to na san cewa an bin tambarin takawa wanda kuma ya samu takawa idan muttaqin fi jannatin wa nahar bi maq'adi sidqin inda malikin muttaqin in dai ka samu takawa shikenan idan muttaqin mafaza hada'iqa wa anaba da wannan ake samun makullin shiga aljanna yace to da zan sani cewa akwai aiki kwaya ɗaya cikin dubannin ayyuka da dai Allah ya karɓe shi to ni na gaba samun abin da nake so shi yasa har kullun a tsorace suke lokaci yayi insha Allah gobe za mu kammala tafsirin wannan gaba abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya taimana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته